بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرارها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبودي قال الله سبحانه وتعالى ميكوامي كومي شيني حتى مؤونا مسلاتي ميتارن البركة babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Alhamis, wanda yau 11 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda kuma ya dace da 21 ga watan uku miladiya 2024, muna cikin suratul Qital sura ta 47 a jerin surorin Al-Qur'ani daga Al-Baqara. Wannan aya ta 18 an karanta ta jiya, mun soma bayani akan ta lokaci mana halinsa. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzo alaihi salatu wassalam, fa hal yanzuruna, ba komai mutane suke dako suke jira ba, illa sa'ata an ta'tiyahum baghta, sai dai alkiyama ta zo masu a auke. Faqad jaa ashraquha, kuma alamomin ta sun riga sun zo. Allah subhanahu wa ta'ala sai ce fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahu, ta yaya za a yi tunawa ta yi masu amfani idan har alkiyama ta riga ta tabbata. Yace fa'alam, ka sani, annahu, yadda lamarin da sha'anin yake, la ilaha illallah, babu abin bautatawa da cancanta sai Allah, wastaghfir li dhanbik, kuma ka nemi gafaran laifukanka, walil mu'minina wal mu'minat, kuma ka nema wa mu'minai maza da mata gafara. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum, Allah subhanahu wata'ala ya san wurin kai komanku da kuma makomarku. Wannan aya da muka soma bayani a jiya, mun faɗi cewa ashraqus sa'a, alamomin tashin alkiyama, malamai sun kasa su kashi biyu: akwai as-sughra, akwai al-kubra. Akwai wanda suke ƙanana, akwai kuma wanda suke manya. Mun yi bayani a jiya cewa wannan ƙananan sun soma tun ma daga zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mun karanta hadisi a jiya, manzo alaihi salam yana cewa an aiko shi da shi da tashin alkiyama kamar waɗannan yatsun guda biyu, ma'ana dab da dab. To sannan kuma waɗannan ƙananan kullun ƙaruwa suke ta yi. Je na karanta mana hadisi, ko ince hadisai kusan guda uku da suka yi bayanin alamomin tashin alkiyama ƙanana, wanda muna cikin su kata-kata. Kuma daga ciki, wato, za ka samu hadisai ne masu yawa. Wani hadisin ya ambaci biyu, wani ya ambaci biyar, wani ya ambaci shida, wani sama da haka. daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana akwai yawaitar kasuwanni. Yanzu wannan zaka ga cewa yan shekaru kadan wanda ba su wuce 10 zuwa 20 ba, wasu gidajen kwana ne ka san su, amma sun koma kasuwanni. Wasu zaka samu shaguna ne da ake kwana duk sun zama yanzu cike suke da kaya. Wato ka ji gaskiya ka tarar da gaskiya sai faɗin Allah ko manzo alaihi salatu wassalam. Yanzu ma yadda yaduwar kasuwannin ta kai, zama ka ga an yi kasuwannin da shi kansa wanda yake ginawa ya san ba yanzu a so mutum gajiyar su ba, wala'alla sai ba shekara 10 ko 20. Yanzu aka ga waɗansu filaza da ake ginawa da wasu ba market, sai ka samu wurin mutane ma ba su kai ga zuwa ba. Wuri ne kawai za ka gani cewa wani hari ne na shekara 10-20. To amma dai abinda manzo alaihi salam ya faɗa dole zai tabbata. Akwai yawaitar dukiya da kuma yawaitar marowata. An zo wajen ko ba a zo wajen ba, duk wanda ya san rayuwar iyayenmu sai ka ga cewa wani lokaci ba ko zai zo musu, ba su da kuɗi sai su yi rance su yi musu hidima, ko a ɗauki gero ko dawa a sayar a yi masa kuɗin mota. To amma sai ka ga wani lokaci ɗan uwa ne zai zance ɗan uwansa na jini, wala'alla a ƙugunsa akwai 100,000 ko sama da haka, amma wallahi da wahala ya masa alfarman naira 3,000 kuɗin mota, sai ce bari a baka na tasi kawai shi kenan. In ya zo da kuɗin mota ya koma a cikin kwanciyar hankali, in bai zo da kuɗin mota ba kuma shi san dabarun da zai yi. Amma kuma in ka kwatanta samun da ake da shi a yanzu da na baya, ba a kwatanta yawaitar arziki da ƙaruwar ainihin marowata. Sannan kuma ku duba mata da manzon Allah ya faɗa cewa wato ce sinfanin min ahli nar lam arahuma, wasu nau'i biyu na mutane 'yan wuta ban gansu ba a halin yanzu da ake maganar nan. Daga cikin abin da ya ambata mata kasiyatun ariyatun ma'inatun mumilatun, yanzu an shigo ciki kaca-kaca, ko dai kaga an yi kaya shara-shara yana sifanta maka kamata mace. Wato yanzu wai shiga ta mutunci ma ta zama ƙauyanci a wajen wanda suke ga sun waye, ko ka ce wanda suka yi ma addini ta waye, shiga ta mutunci ma ƙauyanci ne a wajensu. Wannan dai abin da manzo Allah ya faɗa shi ne abin da yake tabbata. To wannan ba za su iya lissafuwa ba ciki ake kata-kata a halin yanzu. Rangaɗa wa masallatai ya ado da tarkwaɗinsu. An zo wajen ko ba a zo wajen ba? Shi yasa Jamaluddin al-Qasimi ya yi littafi ya sa masa suna Zakarafatul Masajid min al-Bid'i wal Awa'id. Yanzu ku duba masallacin manzo alaihi salatu wassalam, rayuwarsa alaihi salam da rayuwar Abubakar da Umar, ba ma ƙyaure da za a rufe masallacin, ba da ban ƙasa. In kana sallah ya wuce cika maka baki, kawai sai ka ɗan tona shi sai ka zuba tsakanin ƙafafuwanka. Sai na Usman Allah ƙara masa yadda shi ne ya yi wa masallaci daɓe, ya yi masa abin nan a filas, kuma ya ɗan samu wani dutse mai ɗan kyau haka aka ɗan lilliƙa. To daga ran nan Abu Dharr ya daina sallah a wannan masallacin, ya koma can wajen Madina. Wallahi ina tabbatar muku ba sahabbai ba, Imamu Malik da zai dawo a yau, to ina tabbatar muku ba zai sallah a masallacin Madina na yau ba, ba zai sallah a cikinsa ba, saboda tun a lokacinsu suna nuna cewa masallatai fa dan ibada da ake ba dan kwalliya ba. To yanzu zaka ga cewa an kashe kuɗin, to amma yara ya masallacin yake a cikin masallatai 100 da za a kashe miliyoyin kuɗi. To wanda zaka samu an raya wanda ake bukata ta salloli da zikirin Allah da ilimantarwa kadan ne zaka samu araya irin yadda ake bukata. To duk wannan suna daga cikin alamomin tashin alkiyama. To su waɗannan alamomin kamar yadda manzo Allah ya faɗa suna nuna kusacin ta. To amma su waɗancan guda bakwai wanda kuma hadisi ya ambata ko hadisi suka ambata sune idan ka so maganin ɗaya daga cikin su to yadda ka san tarbi ko abun waya ya tsinke in ka ga ɗaya ya faɗo to ɗaya ma zai faɗo su dinga faɗowa sune wanda manzo alaihi salatu wassalam ko kuma Allah ma ya ambata yake cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayati rabbik yawma ya'ti ba'd ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Allah subhanahu wata'ala yake cewa yanzu mutane da ake ta yi musu gargadi da jan kunne suna kin yin imani to abinda suke jira shine mala'iku su zo domin daukar ransu ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya zo da kansa ko ko waɗansu daga cikin alamomin wato ainihin ayoyi na ubangiji kai zamu sun zo to sai sai yawma ya'ti ba'd ayati rabbika din ran da waɗansu daga cikin wannan manyan ayoyin suka zo la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu waɗannan manyan daga ɗaya ya faru to idan kafiri zai yi kalmar shahada miliyan zero duk abinda mutum zai yi na imani in dai bai yi a da ba to ba zai musu amfani ba aw kasabat fi imaniha khairan ko ko mutum gashi dai musulmi ne amma yayi kwance bai aiki na alkhairi sai yana ganin wani ya ci a to shikenan bari mu shiga masallatai a'a kai ma shikenan an riga an riga daga cikin su akwai tulu'u shamsi min magharibiha fitowar rana daga mafadarta kai ko ba a gaya maka ba a ci garin Allah na wayewa sai ka ga rana ta fito ta nan to kai ka san ba kanta sai nan Abu Dharr Allah ya kara masa yadda yana tare da manzo alaihi salam wata rana rana ta tafi za ta fadi sai manzo alaihi salam yake cewa Abu Dharr ka san inda rana nan take tafiya a halin yanzu yace Allahu wa rasuluhu alam yace to za ta je ta fada sai ta je ta yi sujuda karkashin al'arshin Allah kullum haka take kuma sai ta nemi izini a bata dama ta dawo to sannan sai ta sake kullowa daga gabas to sai manzo Allah ya ce sora kadan in ta fada ta nemi izini sai a ce ki fito ta inda kika fada ana magana yanzu shekara 1000 aka ce sora kadan wato akwai malamai da suka yi shigogo suka hada sunayen wato kusan akwai lissafi da ake da alƙalaman harufa alifun ɗaya babun biyu jimin uku dalin hudu ha'un biyar abinnan menene habun abinnan menene shida zayun shida gashi nan har zuwa ƙarshen lissafi to sai a ce ai harafi kaza sai su suka lissafe harufan sunayen sahabbai khulafa'ur rashidun suka yi buge-bugen su cewa to duniya wai tsora shekara kaza akwai malaman da su a wajen su yanzu duniyar nan ba ya kamata a ce ta tashi da shekaru da yawa to Allah ne ya ce la yuzilliha li waqtiha illa hu ba wanda ya saya kuranye lokacin tashin alkiyama Allah shi kadai ya sani to almuhim dai wayannan daga cikin su akwai furujud dabba wa idha waqa'a alqawlu alaihim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كو أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون إذن لما رأي القيامة يزو دب فألا ذي بتد وتدابة لا تدنغي زنشيد متعني سنا أخوزون يأجوج دم أجوج أخوزون النبي إيسى عليه الصلاة والسلام أخوزون مهدي sannan akwai kuma girgiza mai karfi da za a yi ko kuma wato abin nan shine girgizar kasa mai karfi da kuma wuta da za ta fito daga ainihin mahshar to duk wannan suna daga cikin abin da hadisi suka ambata to su wayannan duk lokacin da kaga ɗaya to ɗayan yana biye da shi da kaga ɗaya to ɗayan yana biye da shi babu wata tazara wacce take ainihin mai fadi to wayannan su ne ake kira ashratus sa'a kuma Allah yayi wannan domin ya tausaya mana ayi mana wani sharar fage domin mu zamo a cikin shiri ya kamata da ganin wannan kananun mu ce to shikenan wala Allah manya ma ba za su dade ba za su zo saboda Allah ya ce la ta'tihim illa baghta ba za ta zo musu ba sai sai a wuke kaman yanda aya ta ambata anan cewa ba komai suke jira ba sai alkiyama ta zo musu a wuke faqad ja'a ashraquha kuma alamomin sun riga sun zo ma'ana kananan duk sun riga sun tabbata to sai Allah ya ce fa anna lahum takadirin ayat shine fa anna lahum dhikra idha ja'atkum shine takadirin ayat yaya za a tunawa da fadakuwa da wa'azantuwa yayi musu amfani idan alkiyama ta riga ta zo musu wannan gabar tana nuna cewa dan adam sai zamo a cikin rankana a cikin shagala a cikin bata lokaci ya kasa amfani da damar da Allah ya bace sai ta gama kurewa Allah subhanahu wataala a cikin suratul fatir yake fadan halin kangararru a cikin wuta wa hum yasrikuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير الله yake cewa wanda suka yi kangara a duniya suka yi watsi da umarnin Allah idan aka saka su a cikin wuta za su dinga kururuwa ta neman agaji suna cewa Allah ka fitar da mu mun yi maka alƙawari idan ka fitar da mu za mu yi aiki na ƙwarai ba irin wanda muka yi ba Allah sai ce awalam nu'ammirkum yanzu ban raya ku a duniya ba ma ya tazakkar fihi man tazakkar rayuwa da tsawon lokacin da duk wanda zai ji wa'azi ya kamata ya ji wa'azi ashe ba mai muku wannan ba waja'akumun nadhir kuma mai gargadi ma ya zo muku ibn abbas yace annabir shine furfura da ka so maganin farin gashi tattare da kai to ana ce maka ka taka a hankali yanzu ka fara gangara Allah kuma ba ta jin burki in ka gangara to sai an karasa da ka ga furfura kasancewa lallai kai ba na jiya ba ne yanzu wani mutum ne na daban kuma nadhir din mai wa'azi ma kamar irin zaman da muke ashe wannan bai zo muku ba Allah ya gama yanke hanzari mun sha fada daga cikin yanke hanzarin da Allah ya wabayi tun da Allah ya duniya ya zuwa yanzu duk inda ilimin addini yake shi fi komai arha yanzu wannan zaman da muke dan Allah waye yake tikitin shigowa 500 ko 300 sannan a bashi dama ya shigo ba a san ka shigo ba ka fita ba a san ka fita ba tun daga shigar azumi har fita kuma qala Allahu qala rasuluhu ake fada gurgurdan fahimta to amma ka je yanzu wata jami'a ka ce zaka shiga lacca kai ba dalibin makarantar ba ka je ka dauki lacca kuma ka je ka zo da exam ko dai in mai hankali ne kai a dauki mataki akan kai kuma tababbe ne a kai ka asibiti duk wani ilimi na sana'a ba za ka same shi kyauta ba sai ka je ka ba da kuɗi sai ka cike form sai ka registration ba na ce yanzu akwai majalisi na chemistry haka a masallatai ko na history ko physics babu sai ka je aji shi ba sai ka cike form ka yi sa'a an ɗauke ka ka zama cikin ɗalibai kuma sannan ku je ku kwatanta daga yau don Allah da littafin addini da na sana'a wanne ya fi tsada littafin sana'a ya fi tsada littafin boko da zaka gani a ce naira 500 idan na fiqhu ne da wahala a ce ya kai 2000 to wannan fa duk hanzari ne Allah yake yi mana darasin addini ga sinan gidan radio tv social media dan dai duk a yanke maka hanzari ba za ka je gobe alkiyama ka ce Allah wallahi darasin tsada ba ni da kuɗi shi yasa ban fahimci addini ba baka da wannan yaran gaban Allah subhanahu wataala kusan a cikin nufin Allah da wahala ka samu gari da zai kai gida 100-200 kace ba za ka samu malamin da zai iya koyar da ahlari da ishmawi da iziya ba sai wahala wannan domin dai a yanke ba dan adam hanzari ba sai je lahira ya ce ai nufin shi bai zo garin ilimi ba bai san ma ana magana wani abu shi musulunci ba to irin wannan da na sanin Allah ya ambata a cikin ayoyi na alkur'ani da dama wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id ranan alkiyama duk wanda yayi ma Allah kangara an ce manzo alaihi salam Allah ne ya aiko shi alqur'ani littafin Allah ne umarnin Allah ne Allah ya haramta kaza ya haramta kaza ya wajabta kaza ya wajabta kaza mutum yana ta cewa to sai badi wancan sai na samu natsuwa haka zai kace wannan wuf sai mutuwa ta dauke mutum bai gama shiryawa ba to a lokacin sai mutum ya ce amanna bihi wallahi mun yi imani da wancan abin da ake faɗa a duniya Allah ce anna lahumut tanawush ya za a yi kama abin da hannu ko kuma wato a ce ainihin ka iya samun dama a kansa ba zai yiwu ba min makamin ba'id daga wuri mai nisan da suke wa zai iya miƙa hannu daga nan inda muke ciki ya ɗauko wani abu a wajen masallaci ba zai taɓa yiwuwa ba ya riga ya yi nisa Allah ke cewa waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insanu anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati Allah ce za a zo da wutar jahannam a wannan ranar yanzu karanta ta muke muna jin sunanta ya inganta a hadisi wutar jahannam tana da sarka 70,000 kowace sarka mala'ika 70,000 yake rike da ita amma tana fincika suna fincikanta nan nan za ka zo da ita mutum ya dunga cewa wato ina ma ya tuna ina ma ya yi amfani da dama shi ne ya ce yau ma idin ya tazakkarar insa a lokacin mutum zai ce sami ina wa adana na wa azantu yanzu kam na yadda wa anna lahum dhikra ina tunawa za ta yi musu amfani an bar kyautar ran haihuwa magana ta riga ta kare an riga an wuce wajen ba za ta yi amfani ba to shi ne a nan Allah yake cewa fa anna lahum ta yaya ne dhikrahum tunawarsu da yardarsu da miƙa wuyansu zai yi masu amfani idan ja'atuhum idan alkiyama ta zo masu kaman waccan aya da muka karanta yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira to kada ka tafi da nisa kace to ai yanzu kananan basu ma gama zuwa ba sai sun gama sannan manyan za su zo to amma dai ka san za ka mutu ko kuma ka san yadda ba a sanar da kai ran da za ka zo duniya ba kuma ba za a faɗa maka ran da za ka je lahira ba ka san da wannan to kuma man ma ta faɗa da kamar kiyamatuhu Allah ya ce wa laysat at-taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار الله كتاباب فكرب التوبة قمتا نندا لا يتريك تأيك تمومون أيك هر سيد ألام من متوى سكزو مسا يقمس للي بامك ومتوى زي سنيتي إني تبت الآن الله كتاباب أرقى أموتي وَلَلَّذِينَ يَمُوتُنَهُمْ كُفَارٌ بَلْ لَتَنَكُمُ وَنَّسُكُمْ مُتْعَيْنَنْ سُنَكَ أَفْرَيْهِ دُنُّو كَتِنْدَ أَكَتِي رَيَّازُ وَمَقُوْقَ رُوْهُ دُوَّنِ أَبْيَ زِبَابُ الشِّيْءِ إِذَنْ دُوْكِيَا كَتِيَ كَيْكَوْتَرْ مَوْنِ زِيرُ بَذَا أَكَتْ بِوَنْ أَمْبَى in matarka kace ka saki bata saku ba sai ta ci gadonka in sabon aure kace a daura da wancan din ta ci gado zero ba za ta ci gadonka ba ko ka mutu in dai rai ya riga ya so dab da fita duk abin da kai sunan sa zero shi yasa a wani hadisi manzo Allah sallam yake cewa ma'anar hadisin dan adam ba zai yi amfani da dama ba yace yadda dukiyar sa ya taimaki addini har sai rai ya zo karankar ba sannan ya dunga cewa li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan na ba wani kaza na ba wani manzo Allah ce to ai da ma duke ta daga ta zama ta suwane da suwane ta magadan ka ce kai kam yanzu shikenan ka zama khabar kana ko ka yadda ko baka yadda ba yan uwa wannan abun da muke faɗa muna maimaitawa maimaituwa suke yi jiyan nan nake faɗa mana rasuwar amininmu abokinmu Malam Hussein Alfa Allah ji kansa da gafara da rahama tare muka yi SAS da shi a Kano tare muka yi jami'ar islamiyya shekaran jiya sai da ya tafsiri irin yadda ake yin tafsiri shekaran jiya na tafsirin azumi jiya kuma aka yi jana'izarsa to kaga ba magana ba ce ta cewa ai dole zan duba cikin yan familin mu kakana ya yi shekara 80 kana sai ya yi shekara 70 kai waye gaya ma za ka yi rabin shekaru ba wanda ya gaya maka ba dole kai shekarun babanka ko na kakanka ko na kanin kakanka ko yayarsa ba kowa abin da Allah ya ɗebo masa shi yake yi kuma ba a hannu ko a goshi aka rubuta ma shekara kaza za ka yi kai ne Allah ya baka dama yi kokari kai amfani da ita Allah ya samu dacewa to sai Allah subhanahu wataala ya ce fa alam ka sani annahu yadda lamarin da sha'anin yake la ilaha illallah babu abin bautatawa da shancanta sai Allah subhanahu wataala malaman tafsiri suka ce wannan gaba tana nuna mana cewa rayuwar musulmi rayuwa ce guda biyu dole ne labudda rayuwa ta ilimi da kuma aiki a matsayinka na musulmi da kake so ka yi ibada karɓaɓɓiya ya zama lalle kana da lokacin neman ilimin addini kada rayuwarka ta zama irin rayuwa ta dabba ka ci ka sha ka biya buƙatar sha'awarka kawai shikenan an gama a'a ba a ma fara ba in dai haka kake menene farkon abin da Allah ya manzo alaihi salamu wahayi iqra yi karatu ba a ce manzon Allah salli ba ba a ce da shi hujja ba ba a ce sun ba ba a ce zakki ba ba a ce masa yi sallah ba yi azumi ba da zakka yi haji a'a abinda aka so mu ce masa iqra bismi rabbika alladhi khalaq dan a nuna mana ilimin addini wallahi sai kai karatu duk kwakwalwarka duk basirarka lallai sai ka samu malami yana koya ma har ka kai gaci Imam al-Bukhari a cikin sahihin sa akwai kitabul ilm kusan abin da ya bude da shi babul ilmi qabla al-qawli wal amal sai ya fara da wannan ayar fa'lam annahu la ilaha illallah kun ga aka ce manzo Allah fa'lam anan malaman tafsiri suka ce wannan fa'lam din tana da bambanci a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wajen mu shi manzo alaihi salam ana cewa dum alama alimtahu ka dawwama akan abin da ka riga ka san shi na addini ka dore ka tafi haka manzo alaihi salam shi yafi kowa ka kaifar basira da kwakwalwa da akwai wanda zai gane addini da kwakwalwarsa da basirarsa ba malami ko shine manzo alaihi salam amma Allah yace allamahu shadidul quwa mala'ika mai tsananin ƙarfi shi ya ilmantar da shi shi ya sanar da shi manzon Allah Allah bai ce masa ya roki wani abu a duniya ba ƙari a wajen Allah sai ilimi wala ta'dal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma ka ce ya Allah ka dada min ilimi ka dada min ilimi to ƴan uwa mu yi kokari kamar yadda nake ta faɗa yanzu daga cikin ni'ima da Allah ya yi mana zaka samu akwai karatuttuka da malamai suka yi na addini in ma kiyuwar zuwa makarantar kake to albishirinka daga cikin ni'ima da Allah ya yi mana tun daga littafin ahadari ishmawi iziya risala duk akwai wanda an sajjala su ana da rikodin din su tun daga arba'una hadisi umdatul ahkam bulughul maram riyadus salihin ka tafi kutubu sita kusan babu wanda babu shi a taskace a rikodance amma ba za ka iya zuwa makarantar ba ni masallaci ce kuma ma da yaranka kaga amma gama yake wato ainihin hanzari da a ce na turanci ne ko faransanci ko chinese ka ce ban iya yaran ba to amma da hausa ka ta gida aƙalla abin da ya kamata ka yi ka nemi irin wannan ka sai littafin ka zauna kana budawa ana ja ana karantawa kana kalla aƙalla in kai wannan ka rage hanya karatu na hakika wallahi sai ka zauna gaban malami saboda shi malami ba wai karatu kadai ake koya a wajensa ba ana koyan tarbiyya da ladabi na zamantakewa da ladabi na addini akwai bambanci mai nisa tsakanin mutumin da yake karatu a gaban malami da wanda ya dauki karatu a social media yanda ka san bambanci tsakanin sama da ƙasa ba a hadawa to amma dai akalla a ce kana da wani abu na guzurin ilimin abinda za ka bautata ma Allah subhanahu wataala da shi yanzu daga cikin ni'ima da Allah ya yi mana akwai abubuwa wanda babu su a da amma yanzu Allah duk ya kawo su a cikin sauki yanzu misali za ka gani akwai rubutu na makafi da hannu ake tabawa za ka ga yanzu ta wannan taba rubutun makafi da yawa sun yi karatu mai yawan gaske sannan abin da ya shafi su ma masu lalura ta ji kurame su ma yanzu ga darakta kusa da ni abin da nake faɗa fassara musu yake suna gane yadda ku kuke ji da kunnuwanku to su ma suna fahimtar me muke yi wannan wani ilimi ne wanda duk Allah ya kawo don dai a yanke hanzarin ɗan adam ilimin nan ya isa ta ko'ina da makafi da wanda suke kurame duk ilimi gashi yanzu yana zai musu to wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala to shi yasa malamai suka ce wannan da aka ce fa'alam cewa lallai kai ilimi shi yasa kamar yadda faɗa muku Imam al-Bukhari yace babun ko kuma babul ilmi babi da yake magana ilimi da farko qablal qawli wal amal kafin ma ka furta wani abu kafin aikata wani abu ya zama duk abin da zaka gina akan ilimi zaka gina shi saboda haka malamai suka ce anan shi manzo alaihi salam ana ce masa ka dawwama akan abin nan da Allah ya sanar da kai mu kuma ana ce mana mu zage mu nema nika buga misalai da yawa akwai wanda zaka ga yana son addini wallahi akwai daktan da na san shi dan boko ne dan boko gaba da baya amma yaga yana son lalle sai yayi ilimin addini yace bari sai ya haddace alqur'ani yanzu magana da nake muku ya haddace alqur'ani hadda ba ta wasa ba ba ma hadda kawai ba yana ma karanta qur'ani da qira'atu sab'a kuma da girman sa saboda da gaske ya tashi kuma Allah ya kalli niyyar sa kai ina tabbatar da cewa Allah gafarta malam wallahi da kuɗi ake badawa tuni duk alaran mumi ne yanzu yau din nan a ce mai girma gwamna ya ce to duk wanda zai yi haddato aya ɗaya dubu ɗaya wallahi idan akwai wurin sayar da alluna sai allunan sun ƙare in akwai inda ake sayar da ƙur'ani sai ka neme su dubu ɗaya duk aya ɗaya me kake zato wunin yau aya mutum nawa mutum zai haddace aiki nawa za ka yi za ka samu dubu goma a wannan wurin amma za ka yi haddato aya goma to amma me bal tusiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce rayuwar duniya kuke bibitawa amma kuma lahira ta fi alkhairi kuma ita ce dawwamin miya saboda ƴan uwa wallahi ba makararre sai wanda bai tashi ba makaran dai shine wanda bai tashi ba, amma inda gaske kake a yau din nan in ka fara wallahi sai kai mamaki daga nan zuwa shekara daya sai ka ce ina ma ban bar lokaci na ya tafi a banza ba. Saboda haka ina maimaita mana ilimi wajibi ne akan musulmi, ba a ce sai ka zama malamin fatawa ba, amma kai ilimin da addinin ka ba zai yi kyau ba sai kai wannan ilimin. Addinin ka ba zai zama mai nagarta ba sai kai wannan ilimin. Tun daga abin da ya shafi tauhidi zuwa tsarki, sallarka, azuminka, zakkarka, hajjinka, ka ji cewa kayan ilimin da wannan ayyukan za ka yi su daidai gwargwadon fahimtar ka da addini, ba ka dunga yi kamar yadda ka ga mutane suna yi ba. Wannan ibadar ba ta da muhalli a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka ba mu iko mu gyara.
Amin.
Saboda haka yake cewa fa'lam annahu la ilaha illallah. Malaman tafsiri suka ce anan sai aka soma da cewa ilimin farko da za ka yi ka san Ubangijinka, ka san mahalicinka, domin ka dora ibadarka a mahallin da ya kamata ka dora ta. Yanzu da za a baka kudi, a yanzu a baka 10,000 ko 20,000 a ce ka je ka kai masa, shikenan wanda ya ce ka kai masa sai ya tafi, sai ka tambaye shi wa zan kai wa, kar ka kai ma ba wanda ba shi aka ce kai wa ba, da wani zai zo kawai ya miƙa ma jakar kudi. In kana da hankali za ka ce masa ya za a yi da ita, wa za a kai wa, in ya ce ta ka ce to shikenan sai ka sa aljihu, amma in ya ce wane to sannan kai ka san wane za ka kai wa. To ibadan nan Allah ya dora mana kuma shi muke wa, to in ba mu san mahadisi ba wa muke bautata ba. Saboda haka ɗan uwa, harka ta addini, saboda ita Allah ya halicce mu, ba wani abu da za mu yi mu burge a wajen mahalicci face mu yi abin da ya umarce mu. Kuma duk abin da ba bautar Allah ba sunansa reshe a rayuwar ka ta duniya, ita dai bautar ita ce tushe, duk abin da ba ita ba sunansa ainihin reshe. To saboda haka sai malamai suka ce anan ana nufin cewa lallai ka tsantsantar da tauhidi. Malamai sun yi bayanai masu yawa ƙarƙashin wannan gaba wanda na tabbatar wallahi ba zan iya fayyace kashi ɗaya a cikin goma abinda malamai suka faɗa ba. Daga cikin abinda malamai suka ce, idan kana so ka san mahaliccinka, to na farko ka yarda sai ka yi ilimi. Ilimin nan ka san sunayen Allah haƙiƙanin sani, ka san sifofin Allah, kuma ka fahimci ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sanin sunayen Allah ta fuskar ilimi, to su ne za ka san wane ne Allah subhanahu wa ta'ala. Sanin sanin ayyukan Allah wanda ka tabbatar sun sha babban da dukkan wani aiki, to shi ne zai nuna maka wane ne mahaliccin ka Allah subhanahu wa ta'ala. Uwa uba, karatun littafin Allah Al-Qur'ani da bibiyar ma'anonin ayoyinsa gwargwadon yadda magabata suka ambata suka fassara, to ta wannan za ka iya sanin wane ne mahaliccinka. Domin duk wanda ya san Allah to shi ya fi tsoron Allah, kuma shi ya fi bin Allah sau da ƙafa, kuma shi ya fi kowa kusace zuwa ga Allah. Duk lokacin da ka jahilci mahaliccinka, to za ka ga cewa an ɗora ka a kan keken ɓera a rayuwa. Zan buga misali guda ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sifofinsa ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Me ake nufi ma? A nan malamai suka ce akwai al-a'yan, akwai al-ahwal. A'yan shine abin da zaka iya nunawa ka ce kaza kaza, dan adam, dabba, bishiya, kasa, wannan sunansu a'yan. Ahwal shine abin da yake kasancewa na yau da kullum, daukakawa, kaskantawa, kashewa, rayawa, azurtawa, talautarwa, sa lafiya, janye lafiya, sa farin ciki, kawo bakin ciki, wannan su ne ahwal. to duk wannan gabaki dai ba wanda ya mallake su sai rabbul izzati shi kadan ya mallaki wannan to yanzu mu tsaya a ce kawai ka san ma'anan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahi idan ka san wannan daga yau kai sallama da malaman tsubbu daga yau kai sallama da bokaye daga yau kai sallama da yan duba saboda ka san duk bukatar ka Allah shi kadai ya mallake ta wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in Allah subhanahu wata'ala ya shafe ka da wata musiba ko rashin lafiya ba wanda sai yayi maka wannan sai Allah shi kadai in kuma Allah ya baka wani alkhairi to dama shi mai iko ne a bisa dukan komai a yanzu kusan da wahala ka samu lokacin da tsubbu da bokanci da zanen kasa yake cin kasuwa irin yanzu da aka jahilci Allah da ayyukan Allah mai neman kujera kaza maimakon ya zo ya rusula ma Allah ya yi salloli ya yi nafilfilu ya yi sadakoki ya sada zumunci ya yi duk wani abin ibada ya ce Allah abin nan da nai umarninka ne ina tsanantuwa da wannan Allah kai ne mamallake komai ka bani kaza me Allah ba zai maka ba idan kai wannan to amma za ka ga cewa mutum ya je yana yi wa boka goho da dan tsubu ka zama fitaccen dinsu ya ce ma ka yi kaza abin nan fita daga musulunci ne saboda baka san Allah ba wai duniya ce fa kake sa ran zaka samu wanda ba lalle fa ka samu ba ka rabu da Allah ka rabu da abin ajibin ka kai baka ka sake da baruwa to kaga duk mutumin da ya san Allah shine ya mallaki komai a rayuwa wallahi an daina bata masa lokaci na ta faɗa muku a wata munasaba wani daga cikin ɗalibai na a satin da ma mun yi waya da shi wato akwai wani ɗan tsubu ka san wato ka samu shakki a duniya irin boka wanda ya mai da jahilai bitaccen wallahi da wahala ka samu irin boka yanzu akwai wani kirbi da aka turo min a satin nan wasu ne suka je wato mutane biyu ne kowa boka yake bi ɗayan ya je gun bokan aka zo aka yi tsafi aka binne jaki da ransa to matsaloli suka yi ta faruwa shi wancan da aka yi masurkullan an zace ya mutu ashe bai mutu ba to shi ne sai ya je gun bokan shi ma neman nasa bukata to da bayani aka ambaci wane ya ce ai wane ya mutu sai ya ce ai ni ne wane to magana ce magana dai can ya taso can ta rikito can wallahi yanzu haka ina da zaman sulhun da ake a wayata tsakanin wancan da aka je to abin da ke so kawo gare shi bokan sai ce ko yanzu dole a je a tone wannan jakin jaki tuni dama ya mutu saura kasusuwa da aka fito da kasusuwan da yake dan duniya mai bokan sai ce to za a kone kasusuwan amma duk wanda ya shaki hayakin nan zai gangara ana kunna wuta wallahi manyan mutane ne zai kafa mai nufi babbaki ba kuma kawai cikiyanci ne kawai to abinda nake ce muku wancan ɗalibin nawa suna wato kamar wani mutunci da wani boka sai ke ce masa Malam Abubakar ai waɗannan mutanen mu ne maganinsu sai ya faɗi wani babban mutum ya ce wai ya kira ni shi yana jin jikinsa ba daɗi ko hannu aka sa masa sai na ce zo ina neman sa ya ce wallahi da ya zo sai na ce to yanzu ya je ya asko gashinsa na ɓangare kaza ya kawo akwai abin da za mu haɗa ya ce na zo na kona ko tabarma ce ya samu da gashin ya kona ya ce sai na ce ya siyo sabuwar reza na ce ya kwanta ya tube rigarsa ya ce na dinga tsaga masa reza ya ce kuma wallahi kawai mugunta ce duk ya tsage shi da reza sannan sai ya sa tokai ya mummurza ya mummurza ya ce to shi ke da insha Allah an gama ita tafiyarka kawai ta more yanzu wanda ya san addini idan za a yi masa wannan wanda ya san Allah idan ko ce ma akai ka je gun irin waɗannan ma'ai ba za ka je ba mutanen da manzo alaihi salam yace in ka gaskata su ka kafirce mu abinda aka saukar masa da alqur'ani mutanen da aka ce in ka je wajen su zaka yi sallar kwana 40 ba karba ba to wannan misali ne guda daya ta fuskar sanin Allah wallahi ba wanda yake jin dadin rayuwa sai wanda ya san Allah in ka san Allah hankalinka a kwance in ka samu Allah ne ka gode masa in ka rasa haka Allah ya kaddara kuma ka sallama masa wallahi sai kai kwanta a cikin farin ciki ka tashi a cikin farin ciki Allah ya dace da mu Allah ya ce wasu ta gadin lidan duka ka nemi gafaran da hukan ka wannan gaba malamai sun yi bayani al-imamu shaukani a cikin tafsirin sa yace abinda ake nufi da wasu ta gadin lidan duka ka ci gaba da neman gafaran Allah ya kare ka ta yadda ba za ka yi laifi ba ko kuma ana nufin ka ci gaba da neman gafaran Allah ya dada maka isma shine wato katangantuwa yadda ba za ka yi laifi ba malamai sun tattauna shin su annabawa suna yin laifuka ko ba sa yi ittifaqin malamai duk annabawan da Allah ya kafin wahayi da bayan wahayi babu wani annabi da ya taba wani abu na shirka babu wani annabi da ya taba wani abu na tsafi ko wani abu wanda zaka ce wato ainihin yi ma Allah tarayya ne ba annabin da yi wannan kafin wahayi da bayan wahayi to sannan kuma bayan fara yi masa wahayi babu wani annabin da yake kabira min kaba'ir mahallin tattaunawar ita ce shin suna yin sana'ir ƴan ƙananan laifuka ko ba su yi wasu malamai suka ce annabawa suna yin ƙananan laifuka wanda ba sa rage ayyukan su ko matsayin su a wajen Allah annabi adam alaihi salatu wassalam Allah yana cewa asa adam rabbahu faghawa annabi adam alaihi salatu wassalam ya saba ma ubangijinsa to wasu malamai sai suka ce a'a su abinda annabawa suke yi shine tarku aula suka ce ai shi annabi adam wannan abin da yayi yayi ne kafin ya zamo annabi saboda Allah yake cewa thumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wahada ma'ana bayan wancan abin da ya faru Allah sai ya zabe shi sai ya bashi annabta to su abinda annabawa suke shine tarku aula me ake nufi tarku aula kaza yafi kamata a yi abubuwa ne guda biyu ga wanda yafi ga wanda aka fi to sai su yi wanda aka fi ina misali yanzu da ka zo masallacin nan sai ka kwanta sai ka yi bacci kun sha jin yaran malamai suna cewa hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin su al-abrar akwai al-abrar akwai al-muqarrabun al-barru shine mai bin Allah sau da kafa mai da'a shi kuma al-muqarrab shine makusashi zuwa ga Allah to abinda al-barru yayi yake ga ya cinye sai jinjina to shi muqarrab zai dauka ma yaba Allah ne shine misali da zan kawo yanzu sai ka zo masallacin nan sai ka kwanta bacci kana da naira 1000 sabuwa ko kare babu ka tabbata ita kadai gare ka da ka kwanta kai bacci sai ka tashi sai ka fita sai ka manta ta sai ka tuno da ka zo sai ka ga naira 2000 sababbi kuma kai baka haddace lambar taka ba to idan albarro ne sai ce to ni dai tun da ɗaya nake da ita ba zan ɗauki biyu ba na ɗauki ɗaya na yi waje to shi al-muqarrab in ya zo ya ɗauke su ya duba ya duba sai ce to ni dai tun da ban haddace lambar tawa ba kada in ɗauki wadda asali ba tawa ba ce na haƙura da su gaba ɗaya na tafi to wannan shi ne al-muqarrab to idan wani su ne shi kuma ya zai biyu zai haka ya fita da shi kaga annan tsantseni da wara'i da zai dauki 1000 nan ya fita ba laifi yayi ba in wani shi ma ya manta tasa 1000 ya zo ya dauka 1000 ba ko kari ba rage duk 1000 ce to shi al-muqarrab zai ga cewa in ya dauki wanda bai tabbatar tasa bace ba yayi laifi sai hakura shugaba baki da to sai malamai suka ce to wannan shine irin laifukan da annabawa suke yi kaga wannan mu yanzu a fahimtar mu ai ba laifi bane ni na san yanzu kila mai masallaci da zaka zo masallacin nan kamar yadda nayi bayani ka manta dubu ɗayan ka ka zo kaga dubu biyu ka hakura ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya kila da za ka samu wata matsala ba ta wasu ne za ka ce ya Allah na zo masallaci dubu ta na san ɗaya ce kuma Allah ka san ina da buƙata na ga biyu Allah ban ɗauki biyun nan ban ɗauki iyata ba Allah in na yi wannan domin kai ka yi maka ba haka za ka yi ba ta wasu ne za ka yi da wannan ji za ka yi kai wani ƙuri-ƙuriyan waliyi ne da ba ka ɗauki biyun ba ka hakura ka bar ɗayan wallahi har misali za ka dinga bugawa ai mu ne wallahi mun gode wallahi ba tsarkake kai ba amma dai muna tsoron Allah ku gudun iko saboda ran nan na tashi wallahi Allah ya sani ba ma ni da kuɗi dubu ta ɗaya na manta da na je biyu na gani wallahi saboda tsoron Allah sai na ɗauki ɗaya ban ɗauki ɗayan ba haka za ka zo kai ta faɗa saboda ne saboda a san kai ma ba dama to malamai suka ce wannan shine abinda ake faɗa ayi rufe a wajen annabawa ina fata an gane to Allah subhanahu wataala sai ki ta wasagafir li dhanbi wato ayi rufin ka tun ka ci gaba da neman gafara ga laifinka walil mu'minina wal mu'minat anan wasu malaman tafsiri suka ce dan a nuna cewa laifukan annabawa ba irin na gama garin mutane bane kun ga sai aka ce wasagafir li dhanbika ba a ce wal mu'minina ba yanda aka ce li zambika sai aka ce wa walil mu'minina wannan lamun din ba irin wannan lamun din ba ce ba su annabawa abinda zai zama laifi a wajen su ba shine laifi a wajen gaba garin mutane ba to Allah sai ki cewa kuma ka nema wa mu'minai maza da mata gafara malamai suka ce wannan yana nuna matsayin imani a wajen Allah idan ka sifanto da sifar imani to ka cancanci addu'ar annabawa da ma addu'ar mala'iku alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu ku duba fa wasu daukan al'arshi alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ملائكو ما إن كتبت بإيمان والله غفر الله سكين إماما ثم لما سكتي ون يانونا وني مكا الدعاء أبني متافين domin daga cikin hanyoyin da Allah yake gafarta laifukan bayi akwai neman gafarar bayin Allah da za su yi maka baka sani ba kun ga Allah da yayyabi sahabbai kuma yayyabi tabi'ai sai ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wanda suka biyo bayan sahabbai tabi'ai har zuwa lokacin mu dan sai rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كما كغافر تام ايان uwanmu wanda suka gabata suka rigaye mu suka mutu suna da imani ya Allah kada ka sa wata kullata a cikin zukatan mu dangane da wanda suke masu imani saboda haka kenan ƴan uwa daga cikin abinda zaka san babban rabo ka ci gaba da nema ma ƴan uwanka musulmi gafara Abu Hurairah yana cewa in ka waye gari baka da abinda zaka yi sadaka to yi ta yi wa ƴan uwanka musulmi addu'ar Allah ya gafarta musu wannan abin da kake musu kamar sadaka kake yi an riga an nuna mun lokaci dole sai dai mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan jiha mai albarka malam ino mai yadi kacako ya ce akwai ɗan uwansa da ba shi da lafiya yana asibiti a halin yanzu a nan dutse da Allah yana roƙon addu'ar ku a yi ma wannan ɗan uwa nasa addu'a, to muna masa addu'a Allah ya bashi lafiya, Allah ya tashi kafadunsa, Allah ya sa jiya da mu kafara a gare shi. Wannan shi ma ke ce malam ina neman addu'a daga ƴan uwa da kuma a gare ka bisa wata jarabawa da nake ciki mai matukar wahala, ina fata Allah ya fitar da ni ya kuma bani damar yin aure, na gode. To muna ma addu'a Allah shi yayi ma damuwar da kake ciki, sauran musulmi da suke cikin irin wannan matsala da damuwa, Allah subhanahu wataala yayi musu, Allah ka karba mana daidai din mu, ya Allah ka yafe mana kurakuran mu, Allah ka tsinka yadda mu kurakuran mu, ka ba mu ikon tuba da kuma janyewa daga aikatawa. Ya Allah ka ba marasa lafiya musulmi lafiya na gida da na asibiti. Ya Allah iyayenmu wanda suka rasu, Allah ka gafarta dukkanin laifukansu, ka yafe musu, ka haskaka musu, ka yalwata makwancinsu. Mu kuma Allah ka daɗe mu da lafiya, kuma ka ba mu ikon da'a da lafiyar da ka ba mu. Idan cikawar mu ta zo, Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe, ka sa mu cika da imani. Ya Allah ka fi mu sanin matsalolin ƙasarmu, babu wanda zai magance mana sai kai ya Allah. Ya Allah duk abin da yake damun mu, abin da yake daga mana hankali, abin da muke kwana da shi mu tashi na damuwa, Allah ka yaye mana wannan musibu. Ya Allah dukkanin bukatun da muke da su na alkhairi gare ka, Allah kai ne mamallakin wannan alkhairai, bayarwa ba ta rage komai a cikin taskarka. Allah ka azurta mu, ka babu wani alkhairai da muke nema. Ya Allah abubuwan da muke jin tsoro, da wanda ma muka sani da wanda ba mu sani ba gare mu ko ga mukusatan mu, Allah ka magance mana wannan abu. Allah ka fi mu sanin abin da yake damun mu, da mu da dukkan mukusatan mu, Allah ka yaye mana wannan abubuwa marasa daɗi. Ya Allah shugabannin mu tun daga mataki na sama zuwa na ƙasa, Allah ka riko da hannayensu, inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa, inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa. Allah ka azurta su da mashawarta na kwarai, masoya na kwarai wanda za su nuna musu daidai, su karfafe su a wajen aikatawa, su tsinka yadda su kurakurai, su ba su shawarar nisanta. Ya Allah domin karfin mulki ka taimaki ƴan uwan Falastinawa, Allah ka karfafe su, Allah ka nunnunka taimakonka da agajin ka gare su. Ya Allah, Allah ka ba su gagaruman nasara akan magautansu, magauta addinin musulunci. Ya Allah gafarta mu wanda suka rasu a cikinsu. Ya Allah ka ba marasa lafiyarsu lafiya, layinsu Allah ka nunnunka kariyarsu, kariyarka gare su. Duk hare-haren da za su yi Allah ka isar da su inda suka auna su zuwa ga magautanka. Allah ka tabar da hare-haren magautanka a kansu. Ya Allah duk inda musulmi suke, Allah ka yaye musu damuwa. Ya Allah duk inda musulmi suke cikin takura, Allah ka yaye musu takura. Allah ƴan uwanmu da suke hannun ɗan ta'adda, mazansu da matansu, yara da ƙanana, Allah domin ƙarfin mulkinka, domin tausayinka a wajen bayinka, Allah ka kubuto da su. Allah ka yaye musu damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai da takurawa da suke ciki, ko kuma Allah ka kiyaye mu daga sharrin irin waɗannan mutane masu ciriwa a cikin irin waɗannan mutane. Allah ka shirya su, ka gyara zukatansu su daina wannan mummunan aiki da suke, wanda ba za su gane ba. Allah ka yi mana maganinsu. Ya Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe. Allah ka karɓi dukkan addu'o'inmu, ka fi mu sanin buƙatunmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.